Daga muryar Amurka a Washington DC. Masarara assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da Mania FM. A can kuma shi ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live a zaka ko kuma a fada yanar gizo mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Litinin 25 ga watan Disambar 2017, za mu yi magana ne akan hanyoyin da ya kamata mu dinga bi domin amfani da bukukuwa addini wajen wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna.
Musamman a ire-iren bukukuwa kamar na wannan rana da ake bikin Kirismeti a faɗin duniya, shin me ya kamata mu yi ne a lokuta irin waɗannan na bukukuwa?
Hanyar ita ce kowa ya tsaya a matsayinsa, banda nuna kyamar addini wani, ko da bikin ya same ka idan ba naka bane ka taya su farin ciki. Baya ga amsoshinku na tambara da muka muku a shafin Facebook da Twitter da ma Instagram, za mu ba ku daman kiran waya ku isar da gaisuwarku da fatan alheri ga 'yan uwa da abokan arziki da ma waɗanda ake zaman tare tsakanin musulmi da kristoci don wanzar da fahimtar juna.
To baya ga nan kuma lambar da in an jima din za a same mu akan ta ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Sannan za mu tattauna da Pastor Aliyu Maimai a cikin shirin namu na yau. Amma yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota, wanda muka ce ta waɗanne hanyoyi kuke ganin ya kamata mu dinga yin amfani da su domin wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna a bukukuwa na addini irin waɗannan kamar na Kirismeti na yau.
Sakon farko ya fito daga Gambo Barau Fatiskum, yace gaskiya irin wannan haƙƙin limaman ne da fasto a masallaci da cocina don fadakar da mabiyan su akan sanin haƙƙin abokan zama na wata ƙabila a duk duniya. Rayuwa ba ta yiwuwa kai daya sai da wani, don haka Allah ya hada mu tare. Haka zama tare ya zama wajibi a tsakaninmu. Wallahi da Allah ya so kowa sai ya halice shi a cikin kabilarsa, a yi hakuri da juna don Allah.
Haka. Sai kuma Husaini Abadambam ya ce, ta hanyar yin amfani da waɗannan ranaku wajen yi wa ƙasashenmu addu'ar samun zaman lafiya gami da kira ga al'umma kan aikata kyawawan abubuwa kamar taimakon marasa ƙarfi ko 'yan gudun hijira da dai sauransu. Sannan ya kamata mu riƙa amfani da ranaku wajen ziyarce-ziyarcen 'yan uwa da 'yan uwa da ma gayyatar waɗanda ba addininmu ɗaya ba wajen shagulgular ranar.
Sai Aminu Kano Mai da Garko ya ce hanyar ita ce kowa ya tsaya a matsayinsa, banda nuna kyamar addinin wani, ko da bikin ya same ka idan ba naka bane ka taya su farin ciki.
To sai kuma Alhaji Tasiu Mai Goro Gulu ya ce, yau da gobe ta hanyar da ya kamata mu bi shi ne wajen ziyartar juna da yi wa juna nasiha da kuma nuna musu fahimtar zaman tare.
Sai Lawali Manchester Kamba ya ce, yau da gobe hakika hanyar da ya kamata mu bi shi ne idan lokacin bukukuwan sallah ya zo na musulmi mu gayyaci kristoci domin ganin yadda muke namu bukukuwan, kuma mu nuna musu kauna, su ma haka idan nasu ya zo su riga gayyatar musulmi kuma su nuna musu kauna. Allah ya sa mu dace, amin.
To amin amin. Sai kuma Mustafa Umar Said Dan Hassan ya ce, ta hanyar shirya tarurruka da laktoci a waɗannan ranaku game da muhimmancin zaman lafiya da illar rashin sa ga rayuwarmu a garuruwanmu ko kuma ƙasashenmu da kuma nahiyoyinmu na duniya.
sai Shehu Taylor Gwarzangarki yace hakika zaman lafiya yafi zama dan sarki don haka ya zama wajibi mu kasance masu kaunar zaman lafiya da taya juna murna yayin bukukuwan addini.
To haka to sai kuma Jafar kika karanta ko tuni ne zan karanta wannan kenan Jafar Muhammad Jada yace salam yau da gobe gaisuwa tare da fatan alheri a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya hakika hanyoyin da zamu bi wajen wanzar da zaman lafiya a lokutan bukukuwan addinai suna da dama da farko sadu zumunci da taimakon juna a lokutan bukukuwa yana ƙara danƙon zumunci tare da taya kowane bangare murna a yayin bukukuwa da fatan Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya da kaunar juna amin
amin sai Idris M Idris da Maturu yace yau da gobe komai da ruwanku hanyoyin su ne kai ziyarce-ziyarce gidajen juna a lokacin bukukuwan addini misali idan musulmai suna bukukuwan sallah to yana da kyau kristoci su ziyarce su tare da taya su murna haka ma irin wannan rana ta Christmas to yana da kyau su ma musulmai su kai musu ziyara tare da taya su murna idan aka yi haka to za a samu zaman lafiya sosai da sosai
haka to sai kuma Aliyu Adamu yace sannunku da kokari jagororin shirin yau da gobe shirin matasa hakika kun cancanci yabo kan wannan topic wato wannan darasi kenan da kuka kawo mana ne ya kamata dai mu yi aiki da hankali wato mu yi bukukuwan cikin murna da fahimtar juna a zo a hadu ƴan uwa da abokan arziki waɗanda ba ma ƴan uwan ba duka a ci tare a sha tare a yi raha tare da dama komai da komai yau da gobe to da ma komai da komai yau da gobe shirin matasa ku tashi lafiya
to idan kuma muka koma shafin mu na Twitter @sadiq_belal yace fadakar da matasa muhimmancin zaman lafiya tare da yawaita yin ziyarce-ziyarce ga mabiya addinai daban-daban matukar muna yin hakan to in Allah ya yarda za mu samu zaman lafiya
to shakki Allah ya sa mu dace
amin
sai @abdul bakore 1 yace salam yau da gobe mu rika mutunta juna da kyautatawa junanmu to hakika idan muna yin haka ba shakka za mu samu zama lafiya da fahimtar juna
sai Abdul Aziz Fira yace ta yi wa juna murna da kuma kai wa juna ziyara a lokutan bukukuwan addini
to sai kuma bi at bi wuro ardo dangi ne wannan yace ta hanyar ziyartar juna da gabatar da kyaututtuka na musamman yin haka zai ƙara so da kaunar juna da kuma da wamar zaman lafiya Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya da abin da lafiyar ma za ta ci
amin sai at Musa Hadiran Asuba yace salam yau da gobe ni a gani na shine zama waje guda da junanmu da kuma haɗin kai da junanmu to a gani na aka ci gaba da hakan to za a samu zaman lafiya ku tashi lafiya
haka yake sai at M24 on the Gariliya
gargari ne ko
gariliya sai yace eh hakika akwai hanyoyi guda biyu yace na daya ya kamata mu dinga daukar yaranmu okay yaranmu muna zuwa wajen ƴan uwa da sauran dangi ziyara tare da su a lokutan bikin Kirsimeti ko na sallah na biyu kuma ya kamata mu kauda ayyukan son kai mu dinga yiwa kawunan mu kuma addu'o'i wato kin ga kin kula da sakonnin abinda suke magana kusan abu ɗaya suka karkata kuma abinda zan ce shine Safina kaman dan tsakanin nan a wannan sakonnin da muka karanta sai na gane cewa lallai mutanen kasashen mu sun dada fahimtar muhimmancin zama tare kin san a da in misali wanda ba musulmi ba yana harkar Kirsimeti kila wani kace masa barka da Kirsimeti to ne yace dan me zaka
ci so mai ko abincin ma baka yi baka ma cin abincin wani
ne ko kuma kai musulmi kila kana dan shagulgulan sallah ka Kirsan bi damu yace maka barka da sallah ba ko kai ba zaka ce barka da Kirsimeti ba kin ga ai ba zaman tare anan sannan kuma dole fa ku zauna tare kasan nan
kuma Usman ka san wani abu da na lura kaman su wanda ba addinin mu ɗaya din ba ko idan waɗanda ke da addinin ne suna kula da addinin su sai kaga ba su da ƙarya ba su da cuta ba su da wani to irin wannan ni sai ga duk wannan tashin hankalin da ake yi ba ta gari ne
eh da amma mana ai zaki ga duk
amma masu addinin da gaske
kika bi addinin kake kan musulunci kake na gaskiya ko kana kristancin na gaskiya to ai kin ga kuwa
ba za ka so ka ce ka cuci wani ba
to ga wasu daga cikin sakonnin Facebook Instagram kan da muke da shi yace ta hanyar hadarin asuba ne duk da yake mun karanta shi anan amma nan ya dan bambanta inda yace salam yau da gobe tabbas yau kun tabo batu mai amfani sosai musamman ga mutanen karkara to ni a gani na hadin kai da yardar juna ya zama aure ɗaya wannan duk hanyoyi ne na kawo zaman lafiya ku tashi lafiya Usman da Safinatu kin ga ta riba biyu saboda mun ce a dinga zuwa Instagram ana aiko mana saƙo to za a dinga ji muna karantawa insha Allah
to ga Facebook Live kuma wani Abdul Aziz Lungui yace wallahi wannan shirin naku ne yau da gobe wallahi da a ci duniya kamar ni ne da ba za ka taba jin bambancin addini ko siyasa ba ko kabilanci
Allah sarki yana saƙo ne mai muhimmanci to bari mu dan sarara haka kafin zuwa an jima kila mu sake waiwayar sakonni na mun gode a cigaba da aiko mana da su
to kamar yadda muka ce zamu ba ku damar gaida ƴan uwa da abokan zama na Kirista da Musulmi za a iya kiran mu yanzu haka ta wayar mu ta alamar tarawa 1 202 205 2655
to ga ma wani daga Neja assalamu alaikum
alaikum assalam
barka dai da wa muke magana
kuna magana da Ibrahim mai wankin hula Akinba mai godiya
Ibrahim Akinba mai godiya barka da warhaka
ya aiki
lafiya la wallahi ya wankin hula ya godiya
lafiya
to ba da Allah to me zaka ce mana akan ana bukukuwan Christmas tai a zamu wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna irin wannan bukukuwa
to gaskiya wannan bukukuwa da ake sai dai mu ce alhamdulillah ga mu musulmi saboda
yawa muna jin ka
ina jin
yawa ci gaba
biki ba na kristoci ne kadai ba zamu nemi ma musulmi karan kanmu
ni sa ka ce haka
to dan saboda shi Annabi Isa annabin Allah ne kuma Annabi Isa annabi mu ne mu ma musulmi
amma mutum bai yarda da shi ba bai zama musulmi ba
ina ai ba ma daga cikin manzo Allah sai bai daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam haka to mun gode sosai Ibrahim Akinba sai Allah ya kai mu wani lokaci mun gode da gudunmuwarka
to wane ne muke da shi daga Sokoto
kuna magana da Kabiru je ke karaye daga Sokoto
so Kabiru je ke karaye mun ji muryarka da muna karanto kai mun ji ka
to je ki barka
ne muku barka da aiki da farko dai abin da zan ce gaskiya ina yi ma dukkanin kristoci duniya gabaki daya gaskiya murnin Christmas Allah ya ba mu zaman lafiya gabaki daya sannan bayan haka nan kuma ina gaida Shadi Energy Tandare Potasco
yawa gaishe
sannan kuma ina gaida wani dan uwana wanda yake a garin Kano shi ma Emmanuel Ishenya
Emmanuel Ishenya
nagode Kabiru je ke kara Allah ya ba mu zaman lafiya gabaki daya
to mun gode sosai da fatan Emmanuel Ishenya da Tandare Potasco sun ji gaisuwarka to dama mun ce ana iya gaida ƴan uwa da abokan arziki kafin mu je ga Fasto Maimai to assalamu alaikum wane ne hello
assalamu alaikum
da wannan ina ga Yakub ke da ina to kin san kamar yadda muka ce zamu tattauna da Fasto Aliyu Maimai in Allah so ya yarda mun muka lalubo shi nan za a lalubo mana shi saboda mu ji menene fa'ida wannan Christmas da kuma amfani da shi da ya kamata a yi wurin wanzar da zaman lafiya da ci gaban juna
to wannan ne daga Sokoto
yau in Sokoto sun samu
daga Sokoto Alhaji Lawal Abubakar Bodinga
to Lawal Abubakar Bodinga barka da warhaka
yawa barka da warhaka daga dai farko ina wa dukkan kristocin duniya murnar shigowar wannan sallar Christmas lafiya kuma ina yaba ga maganar da shi Papa Roma ya yi yau ta cewa yana da haɗin kai tsakanin Isra'ila da Palestine a samu ƙasa biyu wannan maganar da yi magana ce mai kyau kuma ya kamata musulmi da kristoci su dibi magana ce zama ne na babban mutum cikakke wanda an rike da addini na dubin gaskiya da kwatanta adalci
don a samu zaman lafiya
kuma ina kira ga ainihin mutanen duniya gaba ɗaya da inda musulmi suke su tanya waɗanda kristoci murna ta ga sallah ta su da yi musu fata alkhairi Allah ya sa su yi ta lafiya su ƙari lafiya daga ciki kuma muna kokarin jawo hankalin matasa zama mutane masu faɗa alkhairi ga kowane irin al'amari ya gitto cikin ƙasarmu don mun zama abu ɗaya kamar kasuwa ce koma ɗaya ko shiga ya san kantin shi ya san sana'a shi ya san abin da zai fito
to mun gode kwarai
yawa addini kowa yana yaye nashi sannan kowa na girmama addinin wani kada wani ya watsa wani kasa don ko addini muna da lokum dinukum wala addini
eh kana asakan ka mu tashin hankali gaskiya
yawa da fatan Allah ya sa a yi bikin Christmas lafiya a kari lafiya kuma daga ciki dai na dan ji wani ihatsaniya da ta haɗu Abuja tsakanin ƴan kungiyar calls wanda kusan kaso su yi wani
ai kaka canza mana darasi amma dai da fatan su ma in rikici suke canza ji ranar yau Christmas je wa'azi
gaskiya
to assalamu alaikum wane ne kuma a Taraba
hello
yo barka da warhaka da muke magana
barka dai Alhaji Nuhu Namaru ne daga jihar Nasarawa Najeriya lafiya
to barka da warhaka ya ayyuka
Alhamdulillah
kace Alhaji Madu
mai albarka mai farin jini
ah mun gode wallahi ku kuka saki farin jini a tunda kuke sauraron mu
to Allah ya sanya alheri
amin amin to muna jin ka ba mu gudunmuwa ka
wato wannan hidima da Allah ya kawo mu wannan lokaci na Christmas ba kristoci bane kawai za su dauki wannan hidima nasu a da mu ma kanmu musulmai muna taya su addu'a kamar yadda aka fara lafiya la sa ga ma lafiya ina gaida kuma makota na kristoci a nan hanyar Shinge Road lafiya Allah ya sa kamar yadda aka fara lafiya da ma lafiya
yawa to dan tofa mana wani abu kafin ka tafi bari mu baka dama kila kai ne na karshe wani lokaci zaka ga da ba kamar yanzu ba da ba a cika ma wannan taya murna sosai ba sai ake ga kamar wani laifi ne wannan ma yana ga laifi ne wancan ma in ya taya wancan da musulmi ne ko wanda ba musulmi ba sai ga kamar kowa yake kamar yayi laifi ya akai mutane suka fahimta yanzu naji kowa ya kira yace yana taya murna yana waye kuma haka ake so da mu
wato da muka tashi muna yara dai takaitaccen bayani da mu da kristocin gabaki daya komai muna hidiman mu daidai misali ko suna ko aure to amma daga baya abubuwa zamani ya zama wani yanayi mata gari suna cikin al'amura
dan na addini dan na al'adu
suna al'amura da bai dace ba to amma yanzu mun gane na kasa da mu sun gane manyan mu sun gane
kan maje waye mun gane to Allah ya ci gaba da ganewa
duk inda kristoci suke abokanan hurdan mu ne aminan mu ne abokan arzikin mu ne yan uwan mu ne
to mun gode kace sunanka Umaru Madu eh to ya
marmari ya tsinki
to Allah ya sa mu dace
ni ma ka bani dama in yi gaisuwa
Allah to ya gaisuwa
to ina gaida kowa da kowa da suke da wanda ke murnar Christmas a yau da ma wanda ba su murnar Christmas a ita ko ka kura mu ido na ma kasu din na wance suna amma dai muna gaida kowa da kowa da fatan Allah ya maimaita bada
to haka yake to Allah ya sa mu dace
amin
to ga wani daga Jigawa assalamu alaikum Hello, wane ne a Jigawa?
Musa Wale, Sarkin Guragun Ringin.
To Musa Sarkin Guragun Ringin, barka da warhaka daga Jigawa.
Yauwa, kuna lafiya?
Lafiya, lau to fa albarkacin bakinka.
Ba lafiya wato ina munna ga wannan lokaci na samun hijira na Annabi Isa al-Isa al-Masihu. Munna da nake yi Allah ya kawo lafiya kuma ina wa Najeriya fata ko kuma duniya gaba daya Allah ya hada kanmu da Krista domin mu zauna lafiya mu fahimci juna mu daina tsangwamar juna mu daina kyamar juna Allah kuma ya biya mu
amin
to barka wannan annabawa guda biyun sauransu
Amin amin to mun gode sosai Musa
ina gaida shugaban kasar mu mai adalci Muhammadu Buhari mai kokari mai son kowa da kowa
to mun gode sosai ayya ya hakuri da fatan Buhari ya diga suwar kashi ba Allah ya sa mu dace
amin
to haka yake yanzu kan bari mu dan bore
Yeah.
To, yes, ne sa su dariya. So cewa da fatan za a yi bukukuwan Kirsimeti lafiya kuma da fatan duk wayoyin da suka kira wayoyi suka tofa albarkacin bakin su zafi na da fatan duk an ji abin da suka faɗa ne zama tare da wani zaman lafiya da matukar muhimmanci. Dan sai da lafiya da zama lafiya zaka yi addini shi kanshi.
Sosai.
To muna tare da bakon mu kamar yadda muka ce Pastor Aliyu Maimai. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina yini mu?
Lafiya lau ina gajiya Pastor ya aiki.
Lafiya lau barka mu ya hidimomi ya jama'a
kuma lafiya kallo ya shagulukulan bikin Christmas kuma
to muna nan muna yin lafiya babu damuwa
to Allah ya nuna mana na baki kuma
to to da farko yawa da farko muna son ka ja hankali mu ji shin menene muhimmancin wannan rana ta Christmas ne ga kristocin duniya
to madalla to muhimmancin ranar Christmas rana ce mai matukar muhimmanci ranar da Ubangiji Allah ya tunawa da duniya gaba daya yan adam wato sako na albishir mai dadi wannan kuma albishi shi ke so ta aiko da Annabi Isa sallallahu alaihi wa sallam a cikin duniya domin ceton mutane masu dalilin da ya isa ya muhimmanci sa shi ne domin tunawa da ceton da Ubangiji Allah ya ba mu shi cikin kyauta ba kan mu ba ta gurin kudin mu ba ko ta gurin iko mu ba amma ta gurin alherin Allah sai sai ya kristoci a wadin duniya ne suna murna da farin ciki domin tunawa da wannan rahama da Ubangiji Allah ya saukar mana a cikin wannan duniya na samun ceto daga gurin Almasa Isa Almasihu sallallahu alaihi saboda haka ma'anar tunawar kenan muna tunawa domin yankasuwa da muka samu daga karkashin bautar zunubi wanda da muna bautar gumaka bautar zunubi bautar dodo amma Ubangiji Allah ya tana da mu da ko mai albarka wanda ba akan mu mun isa da addu'a gurin alherin sa
haka
sai ta ga dukkan kristoci a wadin duniya da suna muna suna farin ciki ma domin tunawa da wannan muhimmiyar rana saboda haka muhimmancin ranar Kirsimeti kenan muhimmancin ranar Kirsimeti kenan domin tunawa da ranar da Ubangiji Allah ya aiko da makadaicin ɗansa cikin wannan duniya domin ceton masu zunubi.
To Pastor yanzu misali yanayin yanda duniyoyin mu suka birkice musamman irin yanzu kaga kamar muka bangaren Najeriya da kasashen da suke tasowa za ka ga akwai rikice-rikice na addini da sauransu wani lokaci kabilanci shin me zaka ce a matsayinka na Pastor domin tabbatar da cewa mabiya addinin Kirista da suke sauraron ka yanzu haka za su ji darasin yaya za a yi su a zauna lafiya da juna wurin zaman tare.
Wadala babban wani abu addinin Christianity addini ne wanda yake na zaman lafiya sannan kuma na ma ba da gaskiya addini na musulunci addini ne wanda yake kokarin ba da zima zaman lafiya to a duk inda faɗin Kirista take in dai Kirista ne na gaskiya ba inda littafin Allah ya goye bayan a tada rigima ko a tada rigiti har a yi tikan kai ko a zubda jini wannan haram ne a gurin Ubangiji shi yasa ya ma ayar Allah take duk wanda ya zubda jini ta hanyar zubda jini shi ma za a zubar da nashi. Saboda haka wani babban abin da muke cewa a nan gurin ba sa ga maganar Allah maganar Allah tana kira mu a matsayin mu duka ɗan uwan juna ne uwa ɗaya uba ɗaya domin Allah ne mahalicci mu shi ya halicce mu kuma kowa zai koma ga gurin Allah saboda haka ban ga wani abin da ya kamata mu zo muna faɗa muna nushin juna muna kashe juna muna irin wannan abubuwa amma Allah yana nuna mana da cewa a matsayin mu duk mun hankali wanda ya san Allah to ba zai so isa da rigima ba ba zai so yi faɗa ba ba zai so dubda jini ba ba zai so kuma goyon bayan waɗanda suke yan ta'ada ba
tunda dai ba addinin da
yaya
to Pastor kaman
muna jin ka tafi na magana
Pastor kamar yanzu na inda kuke in da kuke yau kamar yau da kuke bikin shagulgulan Christmas kuna gaita musulmi su ma su zo ayi da su
a nan gurin mu duk musulmi mu duk abin yankan da muka yi da abincin da muka yi muka rarraba mu zo mu zauna muna jin daɗin junan mu a wannan gurare mu rarraba da abinci suna ci wanda ma wanda su samu ba ma hasana ta ne sai ya ba mu ba su ba saboda kaga wannan wani abu ne wanda Allah yana da bukata a matsayin mu su ma idan sallah ta zo za su zo su ba mu abinci su zo mu ci muna zuwa muna tarayya da junan mu wanda yake shine babban wani abin da ya kamata mutanen duniya su ma su kasance da irin wa'innan halayya.
To Pastor wanne kira za ka yi ma matasa akan su guji kin juna saboda addini ko kabilanci ko wani abu su so juna
musamman ma yanda yanayin shafukan abotan nan na social media din nan yanda Facebook ne Twitter ne wane ne wane kowa za ga wasu lokaci akwai wanda akan samu kage suna
ba ga wasu ma kawai sai su zauna ma su ƙarya ma su haddasa ƙarya abin ko ba gaskiya bane eh wani kira za kai musu
eh to kaga kin gani irin waɗannan ni abin da nake kira a wannan gudanar duk wanda haka ne suna haka da irin waɗannan mutane ne waɗanda suke marasa tsoron Allah waɗanda babu magana Allah cikin zuciyarsu wanda yake a nan gudanar sun ba shi dan dama da rashin koyarwar maganar Allah idan akwai addinin Allah ba za a so a samu zaman tashin hankali akan irin wannan ko tsayayya ga juna ba kuma a nan gudanar a littafin Allah Allah ya nuna mana cewa gama Allah ya yi kaunar duniya dalilin da ya sa ya aiko da muka daidai dan sattilo a wannan duniya domin ya sulhunta mu mu yi zama daya mu yi zaman kaunar juna mu yi zaman farin ciki ga juna saboda haka kiran da nake don Allah da duk waɗansu matasa waɗanda za a gani yau suna kokarin tada tarzoma da tada hankali wannan ba abu ne wanda zai iya kawo mana zaman lafiya da ci gaban addininmu ba domin yawanci irin wannan zai iya mai da mu halin koma da baya tattalin arzikinmu ba zai lalace domin babu zaman lafiya babu kaunar juna sai da akwai irin waɗannan abubuwa da dole ne a samu matsala da koma da baya da rashin ci gaba ko a cikin addinin Allah domin kowane addinin Allah yana da bukatar zaman lafiya ne domin sai da zaman lafiya ne za a ci gaba za a hayayyafa a babaka kuma a ƙara fahimtar juna domin a samu tsari
haka
to saboda kai mai kira sau yawan ci gaba
ina jin ka
eh ina kira yawan ci gaba matasa yawan ci gaba abubuwan da ke haifa da irin waɗannan kuma na biyu shaye 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 shaye
kware kuma dama
idan abubuwa idan akwai shaye shaye to ya kan haifar da rashin kauna juna da rashin zaman lafiya saboda haka Allah
ya hankali ya gushe ai kuma za a yi
waɗannan sai da
eh to misali yanzu misali kaman yana shin kana ganin a matsayinka na fasto kana ga muna da buƙatar kamar yaran mu masu tasowa mu sanar da su addinan juna yaya abin yake saboda kowa ya fahimci kowa kaman misali yanzu kin ga ka ganin nan Amurka kwanan nan ko watan da ya wuce ranar 17 ga watan Nuwamba da ya wuce an bude wata museum ne na Bible haka na ta gidan kaman gidan tarihi na kundin Bible wato sai Injila at Taura duk wannan bashin ake cewa a turance wato rukunin ta kashi daban-daban dan saboda a fahimci abin shin kana ga muna buƙatar irin wannan a ƙasashen mu domin kowa ya fahimci addinin kowa a mutunta juna
matuƙa ƙware da gaske idan za a yi haka zai taimaka domin ya tsara farkar da mu tattalin arzikin mu na ruhaniya da tattalin arzikin mu kuma na zamantakewa idan yau zai zama da cewa za a yi haka sai taimaka mu iya fahimtar juna in ma zan samu ne idan kowanne za su iya koyar na addinin juna ba da shi ba ne a duka maganar Allah ne sai dai a ce bambanci ne wanda ya iya kawowa wanda ita kuma ba daidai ba ne
wanda na yarda da shi na yarda da shi wanda na karanta an fahimce shi
yawwa to idan yau ya zama da cewa ni yau zan iya zuwa je karanta alkur'ani su fahimta su su karanci littafin Allah su fahimta kaga ba zai zama mana da zaman da tashin hankali ba domin duka abubuwa ne wanda suke koya mana yadda za mu yi zaman juna kuma yadda za mu zauna da juna kuma yadda za mu kyautata juna bisa ga addinin Allah saboda haka idan zan samu ne ma idan da gwamnati za ta iya taimakawa a ko'ina ta ba da haɗin kai na wani san koyarwa kamar CRK da IRK
yawwa kamar yadda ake ta yi da ya wuce
da kwanciyar da za a koyar da addinin
to mun gode sosai Pastor Aliyu mai kwarai ko kai magana mai muhimmanci sai mu ce sai Allah kai muna maka fatan bikin Kirsimeti
lafiya mun gode kwarai Allah mai mai sa mana
kamar zai duwa ba shi wai in ka fada ruwa ga mi koma ta kofi sai ka nike To ya kamata a ce duk san da ake magana addini da fahimtar juna ko zaman lafiya ya kamata a kauda bambanci.
Sai Sadi Sa'idu Daura ya ce yau da gobe tabbas ya kamata mabiya addinan musulunci da na kristoci su riga amfani da irin wannan lokacin da jan hankali ga mabiyan su akan muhimmancin zaman lafiya da hakurin zama tare.
Haka yake.
Ga Abdul Aziz Lungi ya ce okay na karanta shi dazu. Ga Muhammad Salihu Kauran nan mu da yace da fatan za ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe.
To mun gode. Kwarai yanzu kan Ahmad Dadin Isa.
Safinatu Sodangi.
So Daniel Brown shine wanda ya bada umarnin shirin kamar yadda aka ji shi. Sannan kuma ga waɗanda suke son su ji shirye-shiryen yau da gobe da ya gabata wanda basu ji ba a baya kenan suna iya shafa mu na www.voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen da suka gabata. Injiniyan mu ma ne muna masa godiya sai kuma wacce ta hada mu a Facebook Live wato Maryam Bashir Bugaje. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa da zaman lafiya.
Wasan koko ba ta mance ba, wasanni na motsa jike dukkan su ba ta share ba.